بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: سمعت حكيما من حكماء سمر فندي يقول: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم، وكان عازبا على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم، وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر.
نعم. قال رحمه الله أتوى الإمام أبو حنيفة الله سبحانه وتعالى يجيك أسد الرحمة يا فدا bayan yayi bayani akan malamin sa Hammad ibn Sulaiman, yace ya tabbata a wajen shi ya doki lokaci mai tsawo yana karatu a wajen shi, ya zamanto ya habaka ilimin sa yayi albarka, ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan karatu da yayi a wajen malam Hammad ibn Sulaiman. To shine kuma al-Imam Abu Hanifa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace sami'tu hakiman, naji fadar wani babban malami mai hikima, ma'ana sami'tu qawla hakimin, naji maganar wani babban malami mai hikima, min hukama'i Samarqanda, wato daga cikin manyan malamai masu hikima na birnin Samarqanda, wato Samarqanda wato ba Masar ba baya wasali kasa, an gane ku? Min hukama'i Samarqanda, daga cikin manyan malaman birnin Samarqand, naji shi ya kulu yana cewa: inna wahidan min talabati al-ilmi shawarani fi talabi al-ilm, hakika wani mutum daga cikin daliban ilimi, daya daga cikin daliban ilimi ya nemi shawarar shi wannan babban malami mai hikima wanda yake garin Samarqanda cikin abin da ya shafi neman ilimi, yaje ya zauna da shi yace: malam, a matsayinka na babban malami mai hikima wanda ka karanci jiya, ka karanci yau, ka karanci shekaran jiya, ina so zan tafi neman ilimi. Wa kana aziman ala dhahabi ila Bukhara li talabi al-ilmi, wannan malami wanda yazo ya shawarci wannan babban malami na garin Samarqanda wanda yake so zai tafi makaranta, ya kasance ya daura aniyar zai tafi can birnin Bukhara saboda neman ilimi. Bukhara sunan gari ne ta fitar da zaratan manyan malamai da yawa daga cikinta, wanda daga cikin su akwai babban malamin hadisi, babban malamin fiqhu, babban malamin lugha, al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Yace to wannan dalibin ilimi wanda ya nemi shawarar shi wannan babban malami mai hikima na garin Samarqanda, a wannan lokacin shi dalibin ilimin yayi niyyar ya tafi can birnin Bukhara saboda neman ilimi, saboda ya ji labari an ce wannan gari ya hada manyan malamai, jagajagan malamai, wanda idan ka je kowane ilimi kake nema a wannan garin zaka samu malamin shi. To an gane? To al-Imam Zarnuji ya ce: wa hakaza yanbaghi an yushawira fi kulli amrin, wa hakaza ya ce to kamar haka ne yanbaghi, yayi kamaci an yushawira dalibin ilimi ya nemi shawara a wajen waɗanda suka fi shi hankali, suka fi shi ƙwarewa, suka fi shi gogewa a wannan ɓangaren, fi kulli amrin, a cikin kowane al'amari, a cikin kowane al'amari kafin ka aikata shi ka nemi wanda ya fi ka gogewa, wanda ya bi ta wannan gurin, ku tattauna da shi, ka shawarce shi yaya yake gani za a bullowa wannan al'amarin. Idan ya zamanto ka shawarce shi a matsayin masoyinka, to wajibi ne a kan shi ya bayyana maka abin da shi ne mafi alkhairi a gare ka, abin da koda a yanzu kai kana ganin ba alkhairi bane a gare ka, amma a gaba alheri ne a gare ka, in dai shi ya san wannan ita ce mafita a gare ka, to wajibi ne ya bayyana maka ita, saboda aka ce ta yaro kyau take ba ta karku. Wani lokacin sai ka je ka nemi shawarar mutum, abin da zai gaya maka sai ka ga cewa shi ba shi ba kake so ya faɗa maka, amma shi kuma ba yanzu ba yake biya maka abin da zai biyo baya, gobe da jibi da gata ita yake biya maka, an gane da kyau ko? to haka ya kamata wa haka za yambaghi an yushawira fi kulli amrin to haka ya kamata ga kowane dalibin ilimi ya dinga shawartar wadanda suke masu gogewa masu basira a cikin kowane al'amari idan yana so zai shiga cikin sa to yi shawara kafin ya fada ciki kale mai fadawar kai tsaye kuma ya zamanto ya dira ta wuya wuya ku yana karewa babu zancen rayuwa an gane da kyau
na'am fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallama bil mushawarati fi kulli al'umur wa lam yakun ahadun afdana minhu wa ma'a dhalika umira bil mushawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'i al'umuri hatta hawaiji al baiti
na'am
qala ali karama
na'am yace fa inna Allah ta'ala hakika ubangiji madaukakin sarki amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallam ya umarci jakadan shi sallallahu alaihi wa sallam maiki alaihi salatu wa salam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi a cikin alqur'ani bil mushawarati da ya dinga tattaunawa da sahabbai ya dinga neman shawarar sahabbai fi kullil umur a cikin dukkanin al'amuransa a cikin dukkanin al'amuransa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya dinga shawartar sahabbansa ubangiji ta'ala ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ka shawarci waɗannan sahabbai naka wanda suke kewaye da kai wanda suke zama a hagun ɗinka da damarka da gabanka da bayanka suke tare da kai a kowane lokaci din rintsi din wahala a kowane yanayi suna tare da kai to ka shawarce su a cikin dukkanin al'amuranka wa kana yushawiru ashabahu fi jami'i umurihi wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yushawiru ashabahu yana shawartar sahabbansa yana tattaunawa da sahabbansa fi jami'il umur a cikin dukkanin al'amuransa gabake da duk wani al'amari wanda ya fado to baya mishi diral mikiya yana zama ya tattauna da waɗansu daga cikin sahabbai irin su Abubakar irin su Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da su da waɗansu daga cikin sahabbai yana shawartar su lokacin da aka ce abokanan adawa sun yi cacurundo za su kawo Madina hari akan a wannan lokaci waɗanda suke musulmai gabaki ɗayansu a Madina suke kaso 98 cikin 100 musulmai a wannan lokacin duka suna Madina shikenan sai arnawa na duniya suka yi taimakekeniya a junansu suka ce za su kawo Madina hari akan su gama da musulunci da musulmai gabaki ɗaya labari ya iso kunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabban shi ya shawarce su to su waɗannan abokanan adawa tamu wannan yaya ya kamata mu fuskance su da shi mu fita bakin gari kar su shigo mana garinmu su kalkashe mana ɗakuna da gidaje da matanmu da ƴaƴanmu ko ku a'a mu zauna a gida a cikin Madina suna bazamowa to da maza da mata da manya da yara kowa ya fito da makami a sanin da za a yi kan ulwa da wabi kenan wannan ya ka shawarar shi waɗansu suka ce ya Rasulullahi a zauna a Madina a zauna a cikin gari idan su suka ka kansu sai mu tashi mu kuma gabaki ɗaya a yi kira kowa da kowa ya fito da makami ba zancen namiji ba zancen mace kowa zai fito da makami kwanmu da kulkwatal mu fito dan suka ce a ya Rasulullahi yanda ya kamata a yi shine a je bayan gari a tsaya a bayan gari a yi sansani a kewaye Madina kar a bari su shigo gari dan suna shigowa gari barna lewa zati Salman al-Farisi ya ce ya Rasulullahi ya ce mu a can irin yankinmu can Faris idan muna jin tsoron abokana adawan da za su kawo mana hari garin gabaki ɗaya muke kewaye shi da rami muke ramin da doki in ya zo ba zai iya tsallake shi ba kenan in shigowa ce za su yi su bar da wakansu daga heli mu kuma muna cikin Madina inda za su shigo mu a wannan lokacin za mu iya cin nasara a kansu yanzu yanda nake gani shine tunda Madina girman ta bai kai ba a ce ba za a iya kewaye ta ba da rami kawai mu haƙa rami a kewaye ta shawara Salman al-Farisi ya ka dauka aka kewaye Madina da rami shine Ghazwatul Khandaq wanda ake ce da shi Ghazwatul Ahzab wanda Allah ta'ala ya saukar da sura akan shi ko suratul ahzabi madaniyatun wahaya 73 aya ya ayyuhan nabi uttaqillaha ko to wannan suro a cikin waɗannan ayoyin na cikin suratul ahzab Allah ta'ala ya bayani akan wannan yaki iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadidan to a wannan yaki shawara Salman bin Farisi aka doka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shawarci sahabban shi hatta fi hawaijil bait shine shi hatta hawaijil bait har ma dai abin da ya shafi lamarin gidansa ya shawarci sahabban shi lokacin da Nana Aisha radiyallahu anha miyagun mutane munafiqai wanda Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shine babban su suka jefe ta da cewa Nana Aisha ta yi zina a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tsawon wata guda ya dauka ran shi a baci bangaren shi da Nana Aisha saboda an ce ta yi zina da wani daga cikin sahabban shi kuma ba a saukar mishi da wahayi ba kan cewa ƙarya ake yi mata ya dauki tsawon lokaci to ya zauna ya tattauna da waɗansu daga cikin sahabban shi wanda daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi daga cikin su akwai Usama ibn Zaid wanda manzo Allah ya tattauna da su daga ciki akwai Nana Bariratu wanda mun tattauna akan hadisin ta cikin Umdatul Ahkami wanda Nana Aisha ta ce kanat fi Barirata salasu sunan to a ciki akwai Nana Barira wanda waɗannan dukkanin su wato sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi nan lokacin da iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka sayo shi gaba akan cewa sai ya sayo musu kayan alatu da sauransu su ma suna morewa irin yanda matan mawadata suke morewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ran shi ya baci yayi rantsuwa da Allah ba zai shiga wajen su ba tsawon wata guda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo shi da shi aka tattauna da shi aka yi mitin akan wannan lamari din daga karshe ya ce ya rasulullahi waɗannan matan idan ka sake su babban abin da muke kauna shine Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar maka da wanda sun fi su daraja asarabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tsayibatin wa abkara wato wannan yana ɗaya daga cikin shawarar da Umar dan Khattab ya bada alqur'ani ya soka ya goyi bayan ta an gane da kyau to wannan shine hatta hawaijil bait har ma bukatun sa na cikin gida wanda tsakankanin sa ne da iyalinsa yana neman shawarar sahabban shi akai na'am
qala aliyu kafamallahu wajahu ma halaka imruna an mashuratin qila annasu rajulun wa nisfu rajulin wa la shay'a far rajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru wa nisfu rajulu man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yushawiru aw yushawiru walakin la ra'ya lahu wa la shay'a man la ra'ya lahu wa la yushawiru
to shikenan qala aliyu karramallahu wajahu aliyu ibn abi talib daya daga cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun daya daga cikin su Allah ta'ala ya girmama huskar shi sannan kuma sirki ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kane yake ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib yace ma halakam ru'un an mashuratin wato ba wani mutumin da ya hallaka mutum ba zai hallaka ba an mashuratin bayan yayi shawara ba wani wanda zai kwana a ciki matukar da yayi shawara ما هلك امرؤ بعد مشورة ان دنا معناتها بعد saboda an tana zawa da ma'anar ba'ada an gane ku li ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ma'ana li ya halika man halaka ba'da bayyinatin wa yahya man hayya ba'da bayyinatin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ba'da qalilin la yusbihunna nadimin to ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace mutum ba zai hallaka ba ba zai kwana ba a ciki bayan yayi shawara in dai kai shawara to kai kuma baka daya daga cikin waɗanda za su kwana a ciki kwana a ciki shine yanzu ka je ka kasi wani kadara kasi wata kadara kai baka san yanda ake sayar da wannan kadara din ko yanda ake sayan ta aje ka wani ya saya maka salati din celi daya jaka jaka shi kuma ashe yayi gudu da yawa ne celin daya zai dala 120 amma kai saboda kawakar waɗansu su ji abin da za ka siya da kuɗinka ka je ka siya keli ɗaya jika-jika ka je kasuwa ka je ana maka ta yin dala 80 ka ga ai ka kwanci ciki to amma yanzu da a ce kafin ka siya sai ka shawarci waɗanda suke ma'abuta ilimi ne a wannan ɓangaren wanda ita ce sana'arsu wannan ka ce ni ɗan uwa yanzu ka diba wani mai hankali a cikinsu wanda ka san ba zai maka ba zancen banza kace ni wane salati yanzu nawa kuke siyan kelin kace to cikakke dai mai kyau manyan keduna muna siyan su 100 tsaka tsakiya muna siyan su 99 irin wanda suke da dan kwalga kadan muna siyan su dala 80 kaga yanzu da kaje ka kace jika-jika zaka ba daga ci a haba wani wannan salatin naka duk wani kwalga dala 60 zan bada kace da kake gina da hula kam ka za mun san makaratun salati ka kai ma zuwa ne kai baka shawara shi wanda yake wannan abu to a kullum duk lokacin da zaka yi abu ka tuntubi wanda ya san wannan abu sai ka yi idan kana so zaka siyi moto kace bari ka je kada kudinka bakin tasha kawai sai dai masu yan wajen ku su ga ka zo da baburkinka ki ka zo da shi shikenan sai ka je ka samu wani jaran boka wani wanda tsoho ne kawai ranna aka daddalme shi yake zabura da kawai da maka digit a ce maka wannan sabo ne bai ji ba jiki bai huce wata uku ba ka ce naji shi ai naji shi yana hawan malka da numa naji shi yana ku yi shi nake 300 da wani abu ka kawo shi gida na kawo ne in ji a barka amma in ji yana da kyau yayi nawa ka ce 320 na siye shi ɗaya ran kallon ɗaya ce malam yayi ƙarya wannan in ji ko 150 ba yayi ba to ka gani rashin shawara yasa yanzu mutane za su ji haka da cewa ka zamanto malam Faisal kai ka siya abu jika 100 ka ce 300 ka siye shi kai kuma buga maka ne akai to amma inda a ce yanzu ka ɗauki wanda ya sani da ya je ma yana hawa zai ce wannan tsohon moto ne ya sha gyara ba na kirki ba ne in ka je ma yanzu gobe jibi ka kashe shi ka dawo gurinsu kuma ka ce to ni ko da 300 ta da komina wannan to shine in dai za ka yi shawara akan abu sai za a ce mai shawara baya sirri amma shi kuma baya halaka baya kwana ciki baya nadama an gane eh mana gila yasa yanzu ko da wajen abin da ya shafi harkan in zaka aurar da diyarka akwai buƙatar kai bincike akan yanayin shi wanda yazo gurin diyar taka wannan kar ya zamanto ya zo shi da sifar cewa mutumin kirki ne mutumin arziki ne mawadaci ne yarinya ta rudu ta ga yanda yake shigowa da mota ya zo shi da moto ya zo shi da sabuwar salula da sauransu amma kuma daga ƙarshe aka yi aure ya bayyana cewa direba ne an yi kumya direba ne an gane da kyau to amma yana cewa sai an yi bincike da kyau a gane to ba za a yi ba wannan matsala din to rashin bincike da neman shawara da bin diddigi shi yake kawo waɗansu abubuwa ake faɗa daga ƙarshe kuma sai a kwana a cikin nadama kila aka ce annasu wato mutane tsalasatu asnafin shine abin da aka shafi annasu tsalasatu asnafin mutane kashi uku ne ba zuwan gora ba za ka musu akwai da ake cewa ɗaya tamkar da goma ko to haka ne mutane kashi uku ne akwai rajulun akwai mutum cikakke akwai namiji wanda yake cikakke wanda daga ka ganshi kaga cikar kamala da namiji a tattare da shi wa nisfu rajulin akwai kuma rabin mutum akwai rabin mutum wanda shi bai kai ba matsayin cikakken mutum shi kuma ba za ka ce mishi ba honko ne shi rabi ne shi wala shay'a kuma akwai wanda yake shi kuma honko ne wanda empty ne kawai gashi nan dai da gangan jikin da sauransu amma dai shi ba za ka saka shi ba a cikin sahun maza wannan su ne matakai na mutane mutane kashi uku ne akwai rajul akwai nisfu rajulin akwai kuma la shay'a wanda shi kawai empty ne hoti ho ne an gane ku فالرجل من له رأي صائب ويشاور فالرجل تو متون wanda yake cikakke wanda za a ce a wani babban malami ne mai kamala ne mai nutsuwa ne mai hankali ne shine man lahu ra'ayun sa'ibun wanda ya zamanto yana da kai tunani wanda yake mai dacewa da daidai wanda ya zamanto yana da kai hankali yana da ra'ayi wanda yake mai kyau a kowane lokaci in za ku yi hira da shi za ka ji cewa shi shawarar shi abinda zai gaya maka abu ne mai kyau zai gaya maka da ka ce wani tun muna yara ma dama shi ya san abubuwa masu kyau in muka tattauna da shi sai ka ji shi kawai shi ra'ayin shi wanda zai bada ba zai bada ba ra'ayin abinda ya aka yi za a yi kunya shine mallahu ra'ayun sa'ibun wanda ya zamanto yana da kai tunani wanda yake mai kyau sa'ib wato wanda yake mai kyakke mai kyau wanda babu karkata a cikinsa sannan kuma wai shawir yana tattaunawa da iri-irin shi yana neman shawara a wajen masu hankali idan zai gudanar da wani al'amarinsa yana zama ya tattauna da mutane to ya kuwa gane wannan wa irin abin da ya shafi gurfu da sauransu wannan yana da kyau mutum ya zamanto yana da ita komi in za ka yi zamanto akwai waɗanda suke abokanka ne wanda masoya ne za ku zauna da su ku tattauna akan ya za a bullowa wannan al'amarin gashi nan sabga sauran kwana kaza za ta tunkaro mu to ya kamata a yi bangaren abinci dame-dame ya kamata a siya sannan kuma kaman daidai kaza zai isa ko ku daidai kaza zai isa sannan kuma bangaren abin da ya shafi lemu da sauransu ya kamata a yi wa za a ba harkar ya kawo lemu da sauransu wanda za a fita kunya da shi in a kawo lemu gidan suwa ya kamata a ce an kai an sa a firigonsu ko ku a kaiwa za mu yi kuɗi mu ba da kuɗi a samu a ta kasuwa da sauransu wannan duka kaga wannan shawara ce to haka ne duk hankalinka da sauransu in dai aka ce za ka yi aure amma kuma ba ka da abokan shawara abinci kawai kai ne za ka da barbarta ka ce kawai a dawo shinkafa buhu biyu lemu ka ce bari a siyo kaze goma a siyo wannan kabewa ta jika guda da sauransu sai ka kare bije-bijenka daga ƙarshe a ce wannan shinkafar da ka siyo da aka dafa ta yi yawa kai da ba jama'a ba gare ka da sauransu ko rabin bahu ba an ci ba an dahe kuma bahu biyu sai ku raba kwano ku raba jama'a kaga rashin shawara kenan a ce to kuma kabewa da ka siyo ta jika guda ta yi kaɗan ya za a yi kabewar jika guda a ce a yi miyar shinkafa bahu biyu da ita ta yi kaɗan albasa da ka siyo bahu uku ita kuma bahu ɗaya ma ta isa ce ku gaji gaya mini cewa ka shawarta ka kai kayan ka fa to haka nan wajen abin da ya shafi inda za ka tafi siyan kayan armanka ko daga nan ka ce to tunda dai kaya sun fi arha a Kano ka je Kano ka siyo ka tafi daga nan ba wanda ka shawarta ka je ka siyo ka kawo wallahi kayan da ka siyo shi 1500 a can in ka zo nan in ka damka mace wanda ta iya kasuwanci ta iya siyayya ko 1500 mu ɗauka jika 250 ci to wallahi in ka bata jika 200 za ta iya zuwa ta siyo maka a Kano a Zandar ba wai kanan ba ita za ta sai a Zandar za ta je ta siyo maka kayan da ya ma fi naka a jika 200 kai ka je kana cewa wallahi daga Kano na siyo su 1500 na kashi wannan ta daga ido ta kalla jin sai kaji shi sha'anin wani da baya shawara yanzu da wata yi ta yana wannan kayan da aka siyo 1500 ko 1300 ba zai kai ba abin da za a kai shi amma an je an buga mishi ce a dalla ku tsaya ku ku iya ba ciniki ne shi yasa kenan saboda shi alhaji ne mai kuɗi ne ba za a mishi bagar rama ya kyale shi ya tafi an gane to shine shawara tana da muhimmanci sannan kuma wa nisfur rajul wannan shine ar-rajul mutum wanda yake cikakke kenan shine mallahu ra'ayun sa'ibun wa yushawir wanda yake da kai tunani mai kyau sannan kuma yake shawartar masu tunani mai kyau masu kyau amma rabin mutum shi kuma wanda ya rasa daya daga cikin waɗannan guda biyu mallahu ra'ayun sa'ibun walakin la yushawir wanda yana da kai tunani mai kyau shi a karan kanshi hankali gare shi yana da hankali amma walakin la yushawir sai dai in abu ya bujuro mishi ba ruwan shi da shawara kawai sai yayi kayan shi zai gaya muku ya ce gidan nan nawa na buje shi sai aka yi ya ce na shi muka kiɗa bana tunani na insha Allah saboda yanzu in ta yi da sauransu dan kal aje he lokaci yayi kuma kasha ma ta yi wahala amma yanzu na buje ka tanjin da sauransu kawai ɗakin na bari don mu rawa kwana da madan shi ma yanzu mun dan kewaye da zana ce aka yi kai haka mala ya ce gidan nan na ga gaskiya bana akwai alheri to kaga wannan tunanin nashi kaga bai bashi ba daidai amma inda zai shawarci abokan shi to ya kuke gani tunda dai bana kun ga dai gida na shi ka wajen ta kai buhu 10 wajen tiya 400 na sa tashashiya yanzu gonakan na wannan duka yanzu mu yi kirdado za a samu kaman nawa a ganin ku an samu buhun ciyawa kaman 2000 ce kain kala ma sa albarka ta 2000 sai to ce shi yasa gidana nake so yanzu a murje wannan duka wannan lakal wannan duka yanzu kauyanci ne da sauransu na je ni hale raka zancen ya je shi magare ya ga yanda samari suke gini da sauransu ya ce ya da ko fulan yanzu kawai buje mishi za a yi kawai gurin ya daga ganin shi shine in ya tashi sai ya gyara kawai an gane da kyau to haka ne to in ya zamanto mutum yana da tunani mai kyau amma kuma baya hada da shawara to sai ya zamanto a rage shi ya zamanto rabi au yushawiru ko kuma mutum ne wanda yake yana shawartar mutanen kirki yana zuwa ya nemi shawara amma walakin la ra'aya lahu sai dai shi kuma ba shi da tunani mai kyau shi in za a kyale shi a karan kanshi a ce mishi ya kaɗi gaban shi minti 10 to barnar da zai sai an ɗauki wajen awa ɗaya kan a gyara ta shi a karan kanshi ba shi da tunani ba shi da hankali amma shi kuma akwai ƙoƙarin ya je ya tuntuɓi malamai kafin abu ya zartar da shi to yana zuwa ya tuntuɓi malamai alfata bismillah mun gane da kyau to wannan shi ne ake ce da shi nisfun rajul wanda ya zamanto yana da ɗaya daga cikinsu bismillah alfata wanda ya zamanto yana da ɗaya daga cikinsu amma kuma Allah bai arzuta shi da ɗaya ba wannan shi ne ake ce mishi rabin mutum to akwai kuma hotiho wanda shi ba komai ba ne daga cikin mutane shi ne malla ra'aya lahu wala yushawiru shi ne wanda ya zamanto ba ya da tunani mai kyau in za ku zauna da shi zai maka hira a kullum tunanin shi ba wanda zai hudda shi ba ne yake samun shi wanda yake a wata bai huce ya samu jaka 100 ba amma a kullum in zai gaya maka in zai huddo maka an fulo shi wanda zai kashe a wata zai huddo maka zai kashe 500 a wata an gane ku kaga wannan tunanin nashi ba mai kyau bane zaka kashe 500 a wata amma kuma samun ka bai huce jaka 100 ba to 400 din satar ta zaka yi sannan kuma wala yushawir baya shawara kawai shi abin shi in yazo miji kawai bugawa yake in kaga salula a hannun shi yanzu ya sayo salula ta kirki mai kyau ya sayo ta jika 30 shikenan kawai ya ga wani da sallon shi mai kara wanda ta fita shi kara ya ce ya ne wani ya ce to mu zo mu kakara nawa za yi ce to nawa za ka cika ce a haidai kai ka yi ciko ya ce to nawa zan cika da ke ni na gani na ce ina so nawa zan cika salula shi ta jika 30 mai kyau fa sai ne ya ce jiko jika 5 ya ce a jika 4 zan cika sai ga daidaita da ya ba shi jika 4 yanzu da ya zo shi wajen abokan shi ya mutum yana nake ganin ka da sabon waya ta wani abokin ka ce bai ce a ni na sake ta ce cikon nawa aka maka ya ce a nayi dai wannan ai ta hita a kara shi karan ya gani an gane ku aka ce a wannan hokal bibo ce ho bibo sabuwar ta maji ka 13 ce ce to kaga ya fara ruka ido yanzu ya zo shi ya je shi ya yi cikon jika 4 da sallan shi ta jika 30 an ba shi bibo kuma wanda tana da dan kyau da sauransu amma kuma ya zo shi gida har yana murna akan yayi sabuwar amarya an gane to kaga wannan ya zamanto hoti ho kenan daga cikin mazaje wannan shine ake ce da shi hoti ho wanda lashi'a wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib ya faɗa dangane da anwa na mutane wani zaka ganshi mutun ne cikakke wani zaka ganshi shi kuma rabin mutun ne wani shi kuma zaka ganshi hoti ho ne ya rako maza sunan shi shine lashi'a kenan empty na'am
قال جعفر الصادق رضي الله عنه لسفيان الثوري شاور في أمريكا الذين يخشون الله تعالى وطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب
شيكنا قال جعفر الصادق رضي الله عنه جعفر الصادق وانديك ميغسكيا ليدك تكنجيكو كمعيكي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقال يدادشي ya faɗa li Sufyan al-Thawri ga ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri Abu Abdullah al-Kufi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri ɗaya ne daga cikin abokan al-Imam Malik to wannan Ja'far ibn Sadiq ya faɗa ga shi wannan babban malami Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yace da shi shawirin ladina yakhshawna Allah ta'ala ka shawarci wadanda suke jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala fi amrika a cikin dukkanin al'amuranka duk wani al'amari da ya girmo maka to kafin ka zartar da shi ka je ka zauna da malamai su ne wadanda suke tsoron Allah ku innama yakhsha Allah min ibadil ulama to kuma malaman ma ka san wanda zaka zauna da su wadanda sai dai su kara dirmi aka ciki ka shawarci malamai waɗanda suke masana Allah masu tsoron Allah wanda daga ka gansu zaka tuna Allah ganin su kadai zai sa maka lahira a ranka wani malamin in ka ganshi san duniya zai kara sa maka to sai ka je ka zauna da irin waɗannan malaman wanda ganin su kadai zai sa maka Allah a rai zai sa maka tsoron Allah kana ganin su kaga ahlullahi ba sai an ce maka ba wannan malami ne da kamewar shi da shigar shi da maganganun shi suna gaskata maka cewa lalle malami ne to sai ka shawarci irin waɗannan mutanen a cikin al'amuranka Sufyan al-Thawri a lokacinsa ya rufe koha a kufa bangaren hadisi na annabi ya fi kowa ilimin hadisi ya rufe koha yana ɗaya daga cikin malaman da Allah ya musu baiwa amma duk da wannan baiwa tashi malamin sa Ja'far ibn Sadiq yake ce mishi ka dinga shawartar malamai masu tsoron Allah cikin dukkan wani al'amari kafin ka zartar da shi zaka yi abu ko zaka daina abu to kafin ka yi wannan abun ko kafin ka daina wannan abun ka je ka tattauna da waɗanda suka gaji suka ga yau wanda suka san Allah suka san manzon shi sallallahu alaihi wasallama su za su gaya maka yanda zaka yi na'am wa talabul ilmi to neman ilimi min a'lal umur yana daga mafi daukakal al'amurra neman ilimi yana daga mafi daukakal al'amurra wa as'abaha sannan kuma mafi wahalal al'amurra an gane ku babu wani al'amari wanda yake mai madaukaki kamar neman ilimi saboda neman ilimi wannan shine zai sanar da kai yanda zaka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ala basiratin ya zamanto kayi sallah Allah ta'ala ya amshi ibadarka ta sallah kayi alwala Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ibadarka ta alwala kayi tsarki Allah ta'ala ya amshi ibadarka ta tsarki amma in ya zamanto baka da ilimi ya zamanto kan mantilka ne an gane ko kan mantilka ake ce mishi eh ba hudun sunan shi an gane ko ya zamanto kan mantilka ne eh albaki kenan albaki ne na tilka to eh a yi karka wani sunan shi mana ba hudi in za ka yi magani da ba ai baka hudin sunan shi ko to ka yanzu ai magani da ita ya ce ake mata ta murhu ai an san sunan ta ya ce to kan mantilka ake cewa to za ka zama to ɗaya daga cikin kan mantilka an gane wa as'abaha sannan kuma ilimi yana daga mafi wahaltal al'amurra yana ɗaya daga cikin al'amura waɗanda suke masu wahala wa khasatan a irin wannan zamani namu da muke ciki a wannan zamani namu waɗanda suke da'awar ilimi za ka gani a yanar gizo gizo in Facebook ka shiga za ka ga mutane suna ta hayaniya suna ta surutu wanda wani inda za ka tsatsare shi wallahi ko akhdari ko kawaidi ba zai iya koya maka ba amma za ka ji yana caccakar malaman da ba shi ba ba malamin shi ba ba malamin malamin sa ba malamin malamin sa ma albarka a kansu amma kawai saboda zamani ya zo na internet yanzu za ka shiga ka yi tambaya ka rubuta menene hukuncin kaza su watsa maka kaza 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 sai ka wato kai ta cewa malamai suna da mas'ala guda uku suna da fatawa uku akan wannan ra'ayi din sai ta nan cewa karatu ka konkona yi kai kuma kawai internet ce cikin minti biyar ne ka shiga kai sai zama to kana ba mutane tsoro to kaga ilimi yana da wahala a wannan zamanin namu ganewa mai ilimi daga kishiyarsa yana da wahala yana da wahala wani zaka ga dan abin da ya sani din dan kadan ne bai taka kara ya karya ba amma ya hana yan ungo suwali ya hana yan garin suwali ya hana yan jihar suwali ya hana yan kasar suwali wani lokaci har ma makwabta yake hana wali yayi kaza yayi kaza yayi kaza in ya shiga ta can ta can yake huta ta inda ya shiga ba ta nan ba yake huta da sauransu kaga wannan ilimi yana da wahala dan uwa sai mun yi hakuri karatun ilimi karatu ne wanda idan mutun yayi shi da shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a gobe kiyama daf da daf suke tare da shi waɗanda suke hamalatul ilmi kenan waɗanda suke doke da gado na annabta shine wannan ilmi abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bari shine ilmi fa man akhadahu akhadha bihadhin wafirin dan yana da wahala to dan haka idan zaka nemi ilmi kafin ka fara nema ka je ka shawarci malamai akarmakallahu ina so zan fara zawa karatu da me da me ya kamata in karanta wannan shine abin da zaka yi shawara sai kallace ka ga yanayin ka in ya ga cewa akwai bukatar ladabin ka ma bai cika ba yace to da ta'alimi zaka fara zawa ka zo da ta'alimi sai mu ga yanda za mu fara yi ta'alimi zai koya maka ladubba sosai in ya ga a cikin lamarin ka da girman ka yace ka zo da ta'alimi in ga a cikin lamarin ka da kaza yace ka zo da ta'alimi saboda ka koyi ladabi da farko ka ce ah malam ta'alimi sauka biyar homa ka mishi a gurin malama ne yace eh ka zo da shi dai so muke ka kara fahimtar shi duka an gane da kyau ta'alimi zai koyar da kai ne ladabi na'am
qala al-hakim idha
fa kanat al-mushawaratu fihi ahamma to yin shawara cikin neman ilimi ta zamanto ita ce mafi muhimmanci wa aujaba sannan kuma ita ce mafi zamantowa wajibi ga dalibin ilimi kafin ya fara neman ilimi na'am
qala al-hakim idha dhahabta ila bukhara la ta'jali fi al-ikhtilafi ila al-ayyamati wa amkuth shahrayn hatta tata'ammala wa takhtara ustadhan fa innaka idha dhahabta ila 'alimin wa bada'ata bisabqi 'indahu rubbama la yu'jibuka darsuhu fa tatrukahu wa tadhhaba ila akhara fala yubaraka fi ta'allumi
to shikenan lokacin da shi wannan ɗalibin ilimin ya nemi shawarar shi wannan babban malami na birnin Samarkand da yace mishi yana so zai tafi Bukhara yayi karatu a can qala al-hakim to sai babban malamin yace da shi idza dhahabta ila Bukhara yace dana idan ka tafi can birnin Bukhara ka tafi can saboda ka ji labari an ce Bukhara ita ce Maiduguri a yanzu sale kenan yanzu idan mutum yace zai tafi Maiduguri karatu kaga ai karatu ba nema bane a can Maiduguri a dama da Qur'anin su aka san su an gane ko in ka ji mutum yana da tilawa garas ko a musabaka aka ce mutum ya ci musabaka a Nigeria da zaka ji ana cewa daga Maiduguri a Maiduguri ya karatu kaza 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 a da kenan to amma yanzu akwai irin su Kano irin su Zamfara da sauransu to a lokacin ita wannan Bukhara ta hada jigajigan malamai ne kowane bangare na ilimi in ka je ka a can zaka samu malamin sa wanda ya rufe kofa to yace mishi idan ka tafi Bukhara la ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immati kada kai gaugawa kada kai zazzali cikin abin da ya shafi kai kawo zuwa wajen malamin birnin Bukhara daga ka je ka a ce wannan malami yana darasi lokaci kaza kawai ka tafi ka ce mishi zan fara zawa karatu na kada kai wannan gaugawar وَمُكُثْ شَهْرَيْنِ كَذَوْنَا tsawon wata guda biyu to da yace wata biyu anan ba yana nufin ba kawai dole sai kai wata biyu kafin ka tantance malamin da zaka yi karatu a gurin shi zaka iya zama wata biyu a gari amma kuma baka tantance malamin da zaka yi karatu a wajen sa ba, saboda yau in ka je wajen wancan a ce akwai wani malami hallo yana karantarwa dare kaza, ka je ka saurari karatun shi a ce akwai wani malami da sauran su, in ya zama to malamin suna da yawa kuma kana so ka tabbatar da malamin da zaka yi karatu a wajen sa. In garin ya zamanto yana da malamai da yawa kaga zaka dauki lokaci sama da wata biyu, in ya zamanto garin malaman ba su da yawa zai zamanto kasa da wata biyu ne, in ya zamanto tsakatsakiya ne kamar yanda shi wannan malamin ya bashi shawara ya zauna tsawon wata biyu, to kai ma sai ka zauna tsawon wata guda biyu hatta ta ta'ammala har dai ka lura da kyau wa takhtara ustadan, ka zabi malami da kanka wanda zai zamanto ya koyar da kai bangaren da kaje koya. Fa innaka idza zahabta ila alim, domin hakika kai idan ka tafi wajen wani malami daga cikin malaman birnin Bukhara, wa bada'ta bisabqi indahu, ka fara dokan karatu a wajen shi, kawai kana zuwa birnin Bukhara kace so nake a koya a nuna min malamin da zai koya min Jalalain, kaje aka ce to sai ka je wajen malam dan tsoho, wane ne malam dan tsoho shikenan ka dauki wani ya kai ka, sai akarmakallahu ina so zan fara zawwa Jalalain, sai Jalalain kai kaza kai kace kware nai, ce to ran Laraba ka zo ka yanan kawai kace ka samu malamin da zaka yi Jalalain wajen sa, yikenan lan Laraba da kaje ka ka fara karatu a wajen sa, rubbama la yu'jibuka darsuhu, so da yawa ma karatun nashi karantarwa din tashi yanda yake karantarwa din rashin karantarwa tashi take ta burge ta kiburge ka, ya zamanto karatun nashi bai burge ka ba, kace to ni ai a garin mu ba haka ake koyar da ni Jalalain ba, wannan karatu haka biya da gauga wannan kaman da zamu tsere mu bar garin, kace ni a gida an saba yin karatu a hankali dalla dalla, kace wannan shi kuma malamin wannan kaman da yake zaune akan wuta da fata kan karasa jan aya ma ya fassara ta, kace kai abun ya fara isalka, to kaga rubbama la yu'jibuka darsuhu, to so da dama ma darasin nashi ba zai burge ka ba zai kayatar da kai ba, fatatrukahu da karshe dai in ka kosa kaga zaka fasa zuwa gure shi, yikenan ana nana na malami ka fasa zuwa shi, kuma yanzu malami in kana karatu a wajen shi in yaga ka daje kafa ya ma rasa duriyar ka ko kana ina, to ran shi baci yake malami, idan ran shi ya baci akan almajirin sa, wannan almajirin kale ya tunanin cewa zai albarka fa, da shi da albarka sun yi hannun riga ya bi bangare ɗaya shi, ita kuma albarkar ta yi bangare ɗaya, shi ne mai ta'alimi yake so ya tabbatar maka. Wata zahaba ila akhir, da ƙarshe ka ce wai da Allah ‘yan uwa a nan birnin Bukhara ɗin nan akwai wani malamin da yake koyar da Jalalain ko kuma wanda ke shekaru na, ce akwai su da yawa ma, ka ce to a nuna mu wani hallo shi kenan, ka je ka ce mishi za ka fara zuwa wajen shi karatu, shi ma in ka zo watakila kan wajja ce. Shi ma irin wannan yin ne dai hulkitattun sai ga an wara alim daga shi kenan hallo, shi ma dai ka zo ka sake cewa dai an nuna maka wani, kai zaman to ka dauki lokaci da yawa ka je wajen wancan malamin ka fara karatu ka yi izu ɗaya ka fasa, wancan ka je ka kai nuzu ɗaya ka fasa, wancan ka je ka kai izu biyu ka fasa, sai zaman to dai kawai yanzu ka je ka kai safka ɗaya ta Jalalain, amma malaman da ka haɗu da su kafin ka yi safkan nan sai da ka haɗu da malamai goma sannan ka samu ka safke Jalalain, to kaga fala yubaraku fi ta'allumi, ba za a sanya maka albarka ba cikin wannan neman sanin naka, saboda baka bi ba hanyar da zaka yi albarka din, hanyar da zaka yi albarka shine duk malamin da kaje ka wajen shi to kai hakuri ka fa'idantu da shi 100% kafin ka shiri ka bar shi. Na'am.
Fa ta'ammal shahrayni fi ikhtiyari al-ustadhi wa shawir hatta la tahtaja ila tarkihi wa al-irad 'anhu fa tathbuta 'indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'a bi 'ilmika kathiran.
Shi kenan. Fa ta'ammal shahrayni, yace dan haka yanzu ka lura tsawon wata guda biyu idan ka tafi birnin Bukhara ba gaugawa ba za ka fara zuwa da littafin ka, ka zauna ka lura tsawon wata guda biyu shi ikhtiyarul ustazi, cikin zabar malamin da zaka yi karatu a wajen shi, sannan kuma wa shawir, ka dinga shawartar yan gari da dan gari akan ci gari, idan ka je ka gari baka san ba kowa to ka dinga shawartar yan gari din, idan akwai wani abokin ka wanda ka sani dalibin ilimi ne kace wai yanzu a nan garin nan wani malami ne wanda kai a ganin ka kake ga yafi kowa sanin rabon gado, ce eh to akwai malamai kusan guda uku wanda dai gaskiya a wannan garin aka ce rabon gado ne to kawai su muke sawa gaba shikenan yanzu in ka je ka bata zaka yi ba zaka fara zuwa karatu wajen wannan malamin sai ka ce to shi malamin na farko wanda ka fadi don lokaci ne yake karantar da almajiran shi ce to wani lokacin na tabbatar su dai suna karatu 10-12 ka ce to da Allah ka nema mana alhurma za mu je mu ziyarci malam karfe 10-12 na lokacin da yake karantarwa mu je mu zauna mu je inda yake karantarwa kawai haka zaka ce malamin aka zo gurin shi bako ne yazo shi ya ziyarce ka kenan ka gana ba bako bane yazo yayi karatu a gurin ka kai nan kuka zo kuka zauna aka yi karatu da ku na awa 2 kuka je inda ake karatu in dalla dalla ne yanda ake fasa baki da sauransu ba wai malancin ba ya samu jahile bane kawai yake yadda sandan shi inda ya ga dama to kaga in ka lura da kyau kaga cewa eh lalle malamin nan na Allah ne to sai ka ce to an ce shikenan ka ce wannan kin abokin na ka ce to wata kila mu sake sa ranar hallo mu kawo malam ziyara kai dai har zuwa uku kaga inda yake karantarwa inda in karatun na shi a burge ka daga ƙarshe ka ce wannan malamin ina so in je in fara karatu a wajen shi kai yanzu shikenan hankali a kwance ba tare da ka cutar da kanka ba mun gane da kyau wal i'rad hatta la tahtaja ila tarkihi ta yanda ba zaka bukatu ba zuwa ga barin wannan malami din ka daina karatu a wajen shi wal i'rad anhu da kuma kauda kai da bijirewa ga barin zuwa gurin shi hala zaman to in kuka yi karo da shi a hanya in dai bai tsinkaye ka ba kai ka tsinkaye shi ka canza hanya yanzu ka tsuf ka sa kanka kasa baka so ma kwade da shi ba ka zo ka gaida shi ba yanzu kai baka so ma a titi ma kwade da shi ya ka ce malam yanzu naga malam malamin ka huce a moto ka ce to tsayin shiga gida kana je sake biyowa ina nan an gane fatasbuta indahu ka tabbata a wajen wannan malami din kai ta karatu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan hadde neman ilimin naka ya zamanto mai albarka wa tantafi'a bi ilmika katsiran ka amfana da ilimin da Allah ta'ala ya hore maka amfana wanda take mai yawa ka ci moriyar ilimin ka wanda take mai yawa amma in ya zamanto kana garaje ka tafi wajen malami ka fasa karatu a wajensa daga ƙarshe sai ya zamanto ka shekara 10 shekara 15 shekara 20 kana zuwa makaranta amma kuma albarkar makarantar ba ta bayyana a tattare da kai saboda wancan malamin buku rabu ba lahiya da shi wancan buku rabu ba lahiya da shi wancan buku rabu ba lahiya da shi baka bu ba hanyar da zaka yi karatu mai kyau yardal malami tana ɗaya daga cikin dalilan da suke sawa ɗalibin ilimi yayi karatu mai albarka yayi karatu mai kyau dan kadan da magani yafi da yawa ba amfani ina ga zamu iya kwana a nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.